Internet.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum. Sarfila Hashin Gumel ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba 19 ga watan Janairun shekarar 2022. Cikin shirin za a je da aka kaddamar da gagarumar dalar shinkafa wacce ake ganin ita ce mafi girma a nahiyar Afirka. Sai kuma shirin ciwon yamaci wanda Aisha Mu'azzu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran kasar Kamaru. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma wasu ra'ayi kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Akalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu fiye da goma suka jikkata bayan wani dan kunar bakin wake ya tayar da bom a wani shagon mai shayi da ke wajen wata cibiyar horas da sojoji a gundumar Wadajed da ke Mogadishu a cewar 'yan sanda. 'Yan sanda sun ce dan kunar bakin waken ya shiga cikin shagon mai shayin. Ye kama da abokin cinikayya ya zauna yana shan shayi bayan wani dan lokaci ya tada bom din. Mai magana da yawun 'yan sanda Manjo Adifata Ade ya ce da gangan dan kunar bakin waken ya auna abokan cinikayyar kantin shagon. Ade ya ce mutane 14 ne suka jikkata sakamakon bashewar bom din, kuma hudu daga cikin su sun mutu bayan an kwashe su daga wurin. Nan take kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin na ranar Talata. Fashewar ta yi mummunar barna a kantin shagon da aka yi da gwalagwalai. China ta fada a jiya Talata cewar kungiyar Taliban ta Afghanistan za ta ci gaba da burin kasa da kasa da wuri don samu halaccin gwamnatin su ta wucin gadi a Kabul. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar Sin Zuan Lijian ye bayanin hakan yayin da yake mayar da martani ga rahoton da kungiyar masu kishin Islama ke neman taimakon kasar ta Sin wajen ganin an amince da sabuwar gwamnatin Afghanistan da al'ummar duniya baki daya. Zuwan ya lura yayin da yake jawabi a wani taron manema labarai a birnin Beijing cewa hukumomin wucin gadi na Taliban sun tsara sosai don yin mu'amalar kasa da kasa tare da yin shawarwari da wasu 'yan kalilan tun bayan da suka mamaye kasar da yaki ya daidaita. A sa'i ɗaya kuma muna fatan ɓangaren Afghanistan zai ƙara mayar da martani ga fatan al'ummar kasa da kasa da kafa tsarin gine-ginen siyasa na buɗe ƙofa ga jama'a da ɗaukar matakai masu matsakaicin ra'ayi na cikin gida da na waje da tabbatar da yaƙi da duk wani nau'i na 'yan ta'adda a cewar shi. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. 'Yan tawayen Houthi na Yemen sun yi gargaɗin cewar za su iya kai hari kan wasu wurare a haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan sun kai hari na jirage marasa matuƙa da makami mai linzami na ranar Litinin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku. 'Yan sanda a birnin Abu Dhabi, babban birnin ƙasar, sun ce an kai har-haren ne kan wasu manyan motocin dakon mai guda uku a wata cibiyar mai da kuma faɗaɗa filin jirgin saman Abu Dhabi. Sun bayyana waɗanda suka mutu 'yan ƙasar Indiya guda biyu da kuma ɗan ƙasar Pakistan ɗaya. Kana sun ce mutane shida sun samu mummunar rauni. Ba samu wani gagarumin barna a filin jirgin sama ko kuma wurin mai ba, a cewar 'yan sanda. Mai magana da yawun 'yan tawayen Houthi na Yemen ya ce kungiyar ta kai har-haren ne kan cibiyar tattalin arzikin daular Larabawa a birnin Abu Dhabi a matsayin ramuwar gayya kan rawar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta taka a farmakin soji a Yemen a makon jiya. Majoyin Houthi a Sana, babban birnin ƙasar Yemen, sun shaidawa kafar yaɗa labaran Larabawa cewar sun harba jirage marasa matuka takwas da makamai masu linzami goma.
Yanzu makaɗan zamu kawo muku sauran labaran duniya. Amma kafin nan zamu leƙa Najeriya, inda jiya talata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da gagarumar dalar shinkafa a Abuja, wacce ake ganin ita ce mafi girma a nahiyar Afirka. Karkashin shirin haɗin gwiwa babban bankin ƙasar da ƙungiyar manoman shinkafa ta Najeriya Rifan, da ke bayo manoman tallafi wanda aka fi sani da shirin Anko Borrowers. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗo mana.
An gudanar da taron kaddamar da dalar shinkafar ne a filin Baje Koli na cibiyar kasuwanci da masana'antu da ke nan Abuja, inda aka gina dalar da buhuhunan shinkafa waɗanda aka shuka da kuma girbe su daga wasu daga cikin jihohin ƙasar ƙarƙashin shirin ba da tallafi ga manoma na Anko Borrowers da ke zama kashi 25 na jimillar abin da suka noma daga jihohinsu. Alhaji Aminu Muhammad Gurunyo shi ne shugaban ƙungiyar manoman shinkafa a Najeriya.
Wanda ya ga wannan alamari ya san ya wuce tunaninmu, ya wuce ƙarfinmu. Ƙasar nan tana zaune bisa ɗimbin arziki mai yawan gaske da ba ta buƙatar taimakon wani daga waje, in dai magana abinci ne. Shi ya sa muka yi ƙoƙarin tara wannan abin domin mu jawo duk wanda yake babba a Najeriya ya gani, domin su sanya hannunsu a cikin harkar noma. Wannan abin da kake gani nan mutanen da ya sama wa aiki a Najeriya miliyoyi ne. Saboda haka muna son mu nuna manya-manyan 'yan kasuwar Najeriya cewa idan sun ba da goyon baya ga wannan aiki, to Najeriya ba ta buƙatar taimakon kowa in ba na Allah ba. Wata hudu muka dauka muna noman, kuma mun dauki wata uku muna tara ta nan wurin. Amma wannan abu da ka gani nan rabin kashi ne daga cikin 100 na abin da muka noma a jahohin da muke noman nan muka dauko muka kawo nan.
Gwamnatin jihar Kebbi da ita ma aka kaddamar da makamanciyar dalar shinkafar karkashin tallafin babban bankin kasar CBN. Alhaji Abubakar Atiku Bagudu ya ce
mun ƙara samun tabbacin kwazon 'yan Najeriya, wanda kocin shugaban kasa Muhammadu Buhari shi yake kira ga tabbacin shi ga albarkar da Allah ya wa Najeriya. Don haka mutane su yi yunkuri su fito da kwazon su. Wannan ya fito da kwazon manomanmu, ya fito da kwazon masu sarrafa shinkafa, ya fito da kwazon masu cin shinkafa. Duka kowa ya yadda da Allah abin da albarkace mu da shi. Yau mun wadatu da shinkafa ta Najeriya, amma makwabtanmu kasashe na ganin shawa suna roƙon su zo su haɗa kai da mu domin mu ci gaba. Mutane waɗanda ke cikin wannan musamman manoma daga ƙasa sun ƙara samun bunƙasa arziki. Mata da ke sarrafa shinkafa sun ƙara samun arziki.
Ministan ayyukan noma da raya ƙasa Dr. Muhammad Abubakar Mahmud ya faɗi cewa wannan yunkuri a bayyane take Najeriya ita ce ɗaya wajen nomar shinkafa a nahiyar Afirka.
Yanda aka shirya dalan shinkafa har wajen dala 10 kusan 3 da aka kirga, wato ya nuna kenan cewa Najeriya yanzu ita ce ta ɗaya a wajen noman shinkafa a nahiyar Afirka gaba ɗaya, kuma a duniya ita ce ta 8. Wannan gani ne ya koli ji zahiri gashi nan ba baɗini ba, ba wani abu bane sanadiyan irin goyon baya da shi mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bayo bangaren noma. Yana bada gudunmawa da goyon baya ƙwarai da gaske a harkar noma, domin tun daga zuwan shi yau shekara 6-7 bunƙasa da aka samu ta harkar noma da ci gaban manoma kansu da tattalin arzikin kansu da kuma na ƙasa gaba ɗaya ya shahara fiye da sauran shugabanni baya da suka shuɗe.
A watan Nuwamban shekarar 2025 ne babban bankin Najeriya CBN ya kaddamar da shirin Anko Borrowers a wani mataki na rage shigowa da kayayyakin abinci a ƙasar daga ƙetare da kuma inganta harkokin noma da tabbatar da samar da wadataccen abinci da kuma samar da ayyukan yi na kai tsaye da waɗanda ba na kai tsaye ba har miliyan 12.8 a bangaren hatsi da dama. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da malama Shamsiyya, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jamus ta ce a shirye take ta biya farashin tattalin arziki mai tsada don kare martabarta, yayin da mambobin kungiyar tsaro na NATO suka shiga mako mai tsanani na diplomasiya a daidai lokacin da sojojin Rasha ke ci gaba da kai harhare a kusa da kan iyakar Ukraine. Kasashen yammacin Turai sun yi wa Rasha barazanar kakaba mata takunkumi idan ta mamaye Ukraine. Sama da dakaru 100,000 ne aka jibge a yammacin Rasha, tare da tankokin yaƙi da wasu manyan makamai, wasu a cikin dubun kilomita daga kan iyakar ƙasar Ukraine. Kareb da kawayenta na yamma suna fargabar wani harin kusa, yayin da Kremlin ke ikirarin aikawa da shi domin kare kai daga fadadar NATO. Akan wannan mawuyacin halin, ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta gana da takwarta na Rasha Sergey Lavrov a birnin Moscow a jiya Talata, inda ta ce Jamus za ta kare muhimman manufofin Turai. Gwamnatin Tonga a jiya Talata ta tabbatar da mutuwar mutane uku, biyu bayan amon wuta da wani katafaren dutse yayi a ƙarƙashin teku a ranar Asabar. Wannan shine rahoto na farko a hukumance daga gwamnati. Gwamnatin ta kuma ce an ruguza dukkan gidaje da ke ƙaramin tsibirin Mango. An bayar da rahoton cewar mutane 50 ne ke zaune a tsibirin. An samu mummunar barna a Fanafuta da tsibirin Namuka sakamakon fashewar igiyar ruwan tsunami, wadda aka ce ta kai kimanin mita 15 a tsibirin Hopai. Hatsarin dusan na Honga Tonga Honga Hopa, mai nisan kimanin kilomita 64 daga arewacin Nukualofa, a ranar Asabar ya yi mummunar illa ga kafofin sadarwa, inda hukumomi suka ce zai ɗauki lokaci kamun a gyara.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan. Zo muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashinmu ta VOA Africa a kan mita 125 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya shafinmu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon Yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan dai ana biye da shirin Ciwon Yamace a makon da ya gabata, maudu'in da muka fara tattaunawa a kai shine auren mace fiye da guda, wanda al'ada da addinin mafi akasarin al'ummar yankin Arewa suke riko da shi, sai dai kuma wannan yana yawan haifar da wasu matsaloli a cikin al'umma. A makon jiya kuwa, lokaci ya cin mana ne a daidai sa'ar da Hajiya Sadiya Aliyu ta koro bayanai, inda take cewa
idan da wasu matan ko wata mace akalla za ta taimaka, sannan muhalli ba zai zauna a haka, za a tsaftace shi, sannan kuma babu abin da zai tsaya gidan kuma zai ci gaba insha Allah. To ina ganin wannan ma ya kamata a ci an kalle shi a babban al'amari wajen ciyar da gidan gaba. Sannan ina ganin idan har muna da yaya mata da yawa, idan aka ce ba za a yi ƙarin aure ba, ko zai tsaya da mace ɗaya, to su waɗannan da ba aure su ba, ya za a yi da su? Na ganin zai kawo taɓarɓarewar al'umma da kuma tattalin arziki a cikin ƙasa. So auren yana da matuƙar muhimmanci.
To har wa yau muna tare da Malama Aisha Lami, sai kuma Hajiya Hafiza Usman, kuma za mu tashi akan bayanan Malama Aisha akan tambayar da na yi mata cewa ina alfanun auren mace sama da ɗaya alhalin yana yawan haifar da rashin zaman lafiya a gidajen ma'aurata.
Yawancin gidajen da zaka tarar da mata sun fada akan samu irin matsaloli haka, amma kuma ni a rawar ra'ayin ina ganin hadda rashin haƙuri irin namu na mata. An san cewa kowace mace da halinta, amma idan har kika fahimci halin wacce kike zama da ita, sai ki sha maganin zama da ita. Maganin zama da ita bangaren nan shine ba wai ya kasance ki biye mata ku yi ta hayaniya ko ku yi ta fada ba kuma ku yi ta munafartan juna ba, a'a, ke ki yi haƙuri. Wata rana komai zai wuce, sannan kuma yau idan ta yi munafarci ko ta cutar da ke, gobe ba lallai ta yi nasara ba saboda shi Ubangiji yana kallon fa haƙurin ki. Kuma ba a ce ke ki zama wawiya saboda haƙuri ko wani abu ba, ba haka ake nufi ba. Abubuwan da ake ƙoƙarin nunawa a nan shine ko ba a tsakanin abokan zama mata ba, ko irin ƙawaye ne waɗanda suke zaune ba su aure miji ɗaya ba, akan samu irin waɗannan matsalolin.
To Hajiya Hafiza, menene ra'ayinki game da auren mace sama da guda?
Ra'ayina game da abokiyar zama ko kuma ake shiya shine yana da kyau, amma kuma a wani fannin ba shi da kyau, saboda idan aka hada ki da wanda ba ta da dadi kuma kinga ai kina cikin damuwa, saboda yau rikicin yau daban, na anjima daban, haka kullun ake ciki. Shi mai gida ba shi da kwanciyar hankali, ke ba ki da kwanciyar hankali. Kinga samun abokiyar zama abu ne mai kyau in kin samu mace mai amana, mai alƙawari, wanda ta san shi wa ya mace, to zaki ji daɗin wannan zama, saboda za ta taya ki wasu abubuwan, zaki taya ta, kina da wanda za ku yi shawara tare.
Haka
saboda ni inda na taso akwai mahaifiyar wata ƙawata, sai kinga zaman su da ita da kishiyarta, an ko suke sawa ban taba gani sun saka kaya daban-daban ba. Yau zaki je ki samu wannan ta kwanta kafan wannan, ana hira wannan ne a kafan wannan, haka suke kullun anguwa tare suke zuwa, komai tare suke zuwa, har mai gidan siyar siye ba su suna tare. To kinga in dai har zaka samu irin wannan abokiyar zaman, to ai ka samu yar uwa yar amana, me yasa zaka ce baka so? Amma zamanin yanzu kan ka samu irin wannan, saboda abinda suka sa a gaba daban ne. Ni dai ina ra'ayin a mun kishiya, amma kuma idan Allah zai bani kishiya ya bani nagari, idan dai ba nagari ba Allah ya raba ni da ita, kar ma Allah ya kawo ta cikin gida.
Malama Aisha,
ni a gani na wannan bahan basira ne.
Me yasa?
Saboda wannan asalin rashin wayewar mu da muke jefa kan mu kenan a ciki, bace ba za mu zauna da wata ba, ba za a karo aure ba. Kuma daga nan idan har kika bari shedan yayi nasara a zuciyanki, daga nan shedan zai fara sassaka wa mace abubuwa da dama a zuciyanta, abubuwan da ita kanta sai ta yi za shi da tana da ta sanin yi. Amma idan har kika yi hakuri kika fada wa kanki gaskiya, wannan sunna ne na manzon Allah. Amma idan har ke kika ce zaki yaki da shi, daga nan za a fara samun matsala, saboda wasu matan ma da za su dage su ce ba za su zauna da kishiyan ba. Abun mamaki idan kika duba kila gidan da ta fito ma mahaifiyarta, akwai wata a gidan kamar aka auro ta, amma za ta ce ba za ta zauna da wata ba. Ba a auren ita aka auro mahaifiyarta, ko kuma wacce za a auren ma kila ta je ta tadda wata a gidan, amma za ta ce ba za ta zauna da ita ba sai ta sanar da ta yi ta kore ta. Abu ne da sai mun kai zuciyar mu nesa sosai, saboda a wannan zamanin da muke ciki shedan sosai yayi tasiri a zuciyoyin mata da yawa. Daga ma inda ya kamata a fara kunce matsalolin nan shine sai mutum ya koma ya fara duba ta kamar meme addini, yace in ba haka ba gaskiya warware wannan matsalan ma aiki ne babba, saboda wasu matan babu irin kalmar da za a faɗa musu ba, su ga ne cewa ita aure kaddara ce, idan har Allah ya kaddara cewa zaki zauna da wata, zaki zauna da ita ko kin ki ko kin so. In har Allah ya kaddara ke dai yace koda kina son ki zauna da wata ke dayan ce, to amma me idan yazo kanki shi mu mata muna mancewa da me ya kaddara, wani sa'in mukan ma mance cewa akwai mutuwa za mu je mu haɗu da Ubangiji, gaba ɗaya idan mai rufe mai ta abubuwan da ba su dace ba.
To Hajiya Hafiza, akan samu wasu maza da suke cewa su ba za su yi mace sama da ɗaya ba.
To kinga an ce two-faced coin ne, saboda wasu iyayen kila sun taso a gidan da sun samu experience da ba daɗi ga iyayen su ko ga ƴan uwan iyayen su da suka gani, so shi yasa kika ga sai ki gani suna ce su ba za su yi mata biyu ba. Wasu kuma sabili da ba su son tashin hankali ko kuma ba zai iya handling mata biyu ba,
wato ba su da karfin kula da mata biyu,
saboda kin san matan zamani yanda suke suna da zafi, suna so su zama su ne in charge, so saboda haka sai ki ga mazan suna gudun rikici. Yana da kyau ta wani banni, amma kuma in kika duba sai kiga yanzu mata sun yi yawa sosai kamar shekara wajen 3 ne ko 4 ne naga wani video WhatsApp status da wani Guardian pastor ne ma amma yana ba Africa shawara cewa ba zai yi ba ka auri mace ɗaya shikenan ma da yake Christian yace a taimaka maza da suke da mata ɗaya su ƙara mata ɗaya to amma matan ne damuwa ba mazan ba me yasa zaki ga mazan suna fita su cuci matan su a waje sabili da maybe mace ɗaya bata musu ba mu uke wannan tana bishin mishi abinci yanda yake so yana neman wanda zata zo na mata yi hira ta yi ta mishi tatsuniya ta yi ta bashi dariya haka maza suke suna so su samu canji ba wai abu ɗaya ba kawai to amma matan namu ne suna tsoro ka je ka auro abin da zai zama maka baka da kwanciyar hankali hawan jini ya kama ka shikenan ta kare maka akwai damuwa amma ni a ra'ayina yana da kyau at least mata biyu kaga ka rage matan sun yi yawa a gari sun fi maza yawa kuma na biyu shine zai taimaka maka kar ma ka fita ka ce you are going out to cheating anyway in gaye ne kila wannan ta iya kwalliya sai ta maka gaye ta yi yanganta wancan kuma in aikin gida ne tsafta ita kuma Allah ya bata wannan na uku kuma kila girki ne to kin gani ya hada amma a zamanin yanzu kam kan ka samu gida da zaka samu mata sun samu kwanciyar hankali wai tana zaman tare kamar ɗan uwa gaskiya sai an yi da gaskiya ina dadin zaman aboki zama babu ba shi ma da amfani
malama Aisha akwai mutanen da suke da ra'ayin cewa zamanin da muke ciki yanzu auren mace sama da ɗaya ba zai yiwu ba saboda hidindimun rayuwa na yau da kullun na wajen kula da iyali da kuɗin makarantar yara idan Allah ya azurta su da zuri'a
a gani na madina amfani da zamani muna cewa ba za a zauna da wata ba saboda me zamani ya canza abubuwa sun canza gaskiya ba wayo bane har Allah ya kaddara zaki zauna da wata ki hakuri kawai ki rungume ta a matsayin yar uwa ki rike ta da zuciya daya idan ita ta cutar da ki ita da Allahnta ke kuma ki rike ta da amana wanda haka sai mun toshe kunnuwan mu sosai saboda wancan ya kawo gulma koda ana zaman lafiya haka abubuwa za su zo su tarwatsi ni ana tunanin kai abinda in zamani ya shigo ciki amma kuma gaskiya kai mu bari zamani ya rusa mana inda addinin mu ya dora mu ya sa mu fara kaucewa don already ma muna kaucewa
ina ga mazan da ba su da ra'ayin auren mace sama da guda
ni a gani na abin da yasa wasu mazan suke cewa su mace ɗaya za su aure sun ga abin da yake faruwa a zamanin su kuma kowa na tsoro tun da aure abu ne abinda Allah ya halatta idan har yana cikin littafin kaddarar ka za ka yi kuma idan mata ɗaya Allah ya kaddara maka babu yadda ka iya idan fiye da hakan ne ma ba yadda ka iya amma mu ɗan adam muna da burin mu so ni a gani na hanyar lafiya aka ce a bita da shekara yana ganin shi idan ya aure mata ɗaya shine masala hasiri kawai dan matsala tsakanin shi da ita wanda ba za a rasa
to mi sauraro abinda shirin ciwon ƴa mace na wannan makon ya kunsa kenan sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya mana ararai domin sauraron wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya
a gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma lokacin da awal garba zai kama ni sharhin jaridin Kamaru
kan jona muna wannan makon ne da jaridar international kasar da kuya kawo an ji to muna cewa cutar coronavirus ta neman kawo tsaiko kan yadda yanzu haka masu sha'awar ballon kafa ba sa shiga cikin stadium din kasar jamhuriyar kamaru a yayin da ake buga gasar cin kofin nahiyar afirka a gidan wannan lokacin sai kuma jaridar da koriya da ita kuma ta ce ministan sadarwa na kasar jamhuriyar kamaru kuma kakakin muritin kasar malumar da nisa yayi jawabi da babban murya cewa dangane har aka samu dubata kafin sadarwa a kasar jamhuriyar kamaru tana yayata wani labari marasa dushe ba tana makama to za a yi wa wannan kafar shin balagurmi kwaji a kansu musamman a wannan lokaci da aka karbar baki ɗan kasashen gitare masu sha'awar wannan kafa a faɗin duniya da ma masu yawon bude idanu waɗanda suke shigowa kasar ta jamhuriyar kamaru yace ba zai yadda da bata sunan kasar jamhuriyar kamaru ba a idanun duniya. Sai kuma jaridan Economy an da ita kuma ta yi bawa kasashen Sahel cewa suna kokari wajen tafadowa da tattalin arzikin su a daidai lokacin da aka yi fama da cutar ta COVID-19 ko coronavirus da kuma sabuwar cutar corona mai suna Omicron mai saurin yaduwa a tsakanin al'umma. Jaridar ta ce kasashen Afirka sun taka rawar gani wajen ganin cewa suna kokari na cimma burinsu musamman ma na yadda suke faɗuwa da tattalin arzikin su. Jaridar Mitasiyon kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru sun ce kungiyar da ke kare hawa-hawan farashin kayayyakin masarufi a kasar ta Kamaru sun yi kokarin yin barazana cewa ya zuga yi muddin idan gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru har ta kyale gidajen baladi suka kara farashi za a gudanar da zanga-zanga na sai babu ya gani musamman ma a wannan lokaci da ake fama da matsalar tattalin arziki. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta yaba wa gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru wajen yadda ta sanya matakan tsaro musamman ma a bangaren yan aware a yayin da masu taka leda yan kasashen ƙetare suke gudanar da wasansu ba tare da wani fargaba ba ko barazana na tsaro. Kuma komai yana gudana cikin kwanciyar hankali da lumana musamman ma a bangaren yan aware a garin Bindi da kuma Benin Boya yadda yanzu haka ake cigaba da gudanar da wasan kwallon kafa babu matsala a wannan sashen. Muhammad Awal Garba, Nijar Amurka daga kasar Kamaru.
A gai da Malam Awal Garba, yanzu kuma sai wasu sakonnin da kuma su rauke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Suna na Dandami Joja Kagara jihar Niger Nigeria. Ina so in yi ma mutanen Kebbi ko gwamna jihar Kebbi taziya akan abubuwan da suka faru a masarautar Zuru. Kashe-kashen da aka yi ma mutanen talakawa da ina yi masu taziya Allah jikan wanda suka riga mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Party Basari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar Katsina ta yi wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022. To babu shakka wannan zaɓe ne mai matuƙar amfani ga al'umma.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Dandami Joja Kagara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Niger. To ga hanyoyi ta cikin garin Kagara da suna sun lalace ga suna abubuwa ga su an yi wasu da wannan aiki sai mun ga lokacin da aka tada wannan aiki. To ba wani abin da bukatan da zai yi mana sai dai tada kora. To in dai da gaskiya ake so a yi ki a tada wannan aiki akan gaskiya a yi wannan aiki tsakani da Allah mu san cewa mu talakawa zaɓen da muka yi ba mu zaɓi kunin dare ba.
Assalamu alaikum sashin Hausa VOA America. Mai magana Abubakar Muhammad Lil Amara Sokoto City Nigeria. Sha Allah ka nuna maganin wannan bala'i da bala'o'i waɗanda ba mu da mayin magani sai dai Allah. Sahabin ta Allah mu ji sakar sai an kashe mutum an ɗauke mutum. Amma an to an yi doka an ce a hana ɗan matakin da za mu kare kanmu. Jin arewacin Najeriya gaba ɗaya bayan gwamnan Katsina ya ce wa mutanen shi su kare kansu. Kowane gwamna ya taho ya yi dokar da ta takura matalaka da al'umma ta yi. Sannan ba a ba mu tsaro ba an ba mu cikin bala'i da kansu.
Madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke kira ta waya kuna ajiyewa kenan. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Aƙalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu fiye da 10 suka jikkata bayan wani ɗan ƙunar bakin wake ya tayar da bom a shagon wani mai shayi a wata cibiyar horas da sojoji a gundumar Wadajed da ke Mogadishu a cewar 'yan sanda. China ta faɗa a jiya Talata cewar ƙungiyar Taliban ta Afghanistan za ta cika burin ƙasa da wuri don samun halaccin gwamnatin su ta wucin gadi a Kabul. Kana an ji cewar 'yan tawayen Houthi na Yemen sun yi gargadin cewar za su iya kai hari kan wasu wurare a haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan sun kai hari da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami a ranar Litinin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama.
Masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da Asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku mai da shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da yake na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya haɗa ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol. Ni Sarki da Hashim Gumel da na haɗa na kuma gabatar ne ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.